والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Har yanzu malam yana magana akan cikin littafin da yake bayanin hukunce-hukunce akan al-mazalim, shine haƙoƙi ko kuma zalunci. Zalunci wato ta kowace irin fuska. To malam ya kawo babi, yace babin yafiya ta wanda aka zalunce shi, yace ya yafi. Saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da yace lallai in tubudu khairan أو تبقوه، إذن كوكا بيّن الخير كوكا قويشي أو تعفو عن سوء كوكا يافيا أكام واني ممونا أبو دا أكا موكو وانا يشيني شاهد ومن ذالنشي أنا أشكي مونا أبو دا زا أمامك الله يشيتو أو تعفو كوكا يافيا أكام واني ممونا أبو دا أكا موكو فإن الله كان عفوا قديرا للي الله مي أفواني shi ma mai yafiya ne ga bayinsa, kamar yadda ka yafe ma wani da ya zalunce ka, haka nan Allah zai yafe ma haƙoƙinka ko haƙoƙin Allah da ka yi zalunci a cikinsu. Kadiran kuma Allah mai iko ne akan ya kama wanda ya yi zalunci, ya mushi hukunci akan wannan zalunci da ya yi. To malai ya sake kawo wasu ayoyi waɗanda suke nuni akan hatsarin zalunci da kuma sakamakon zalunci da ma dama da Allah ya ba wanda aka zalunce sa in zai iya rama zaluncin ko kuma zai yi haƙuri. Allah ya bashi zafi. Allah ya ce lallai sakamakon mummunan aiki shine sakanya da mummuna irinta, shine wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, ma'ana wanda ya yi zalunci sai a mushi hukunci daidai da zaluncinsa, shine ma'anar wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Da haka shi yasa idan mutum ya yi sata sai a yanke hannunsa. A yanke hannu sayi'a ne, abu ne mara kyau. To amma me ya kawo yanke hannu? Sata da aka yi. Haka nan bulala, amma mutum bulala a bainar jama'a, wannan ai abu ne wanda yake mara kyau ko? To amma me ya kawo haka? Saboda ya taka haƙƙin Allah, ya yi zalunci, ya yi zina, ko ya yi wani abu makamancin wannan. Haka nan kisa abu ne wanda yake mara kyau, abu ne wanda yake mummuna. To amma me yake kawo a yi kisasi a kashe mutum? Shine idan ya yi kisa, shine wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Allah ya ce amma fa man afa wa aslaha, wanda ya yi yafiya kuma ya kyautata abin da ya yi na yafiya din, ya kyautata niyyarsa, fa ajruhu 'ala Allah, lallai wannan ladan shi yana wajen Allah maɗaukakin sarki, ladan shi yana wajen Allah maɗaukakin sarki. Domin innahu la yuhibbu adh-dhalimin, lallai Allah bai kaunar masu zalunci. Haka nan Allah ya ce duk wanda ya nemi daukar fansa, walamani tasara ba'da zulmihi, wanda ya nemi daukan fansa bayan an zalunce shi da aka yi, to Allah ya ce fa ulaika ma alaihim min sabil, waɗannan ba su da laifi, babu wata hanya da za a yi a kama su. Kai ne aka zalunce ka, ka ɗauki fansa akan zaluncin da aka ma, to wannan ba za a zo a ce kuma kayi ba daidai ba. Shine Allah yake cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim, lokacin da aka kori musulmai a garin Makka, aka kwace dukiyoyinsu, aka kashe wasunsu da suka yi hijira suka tafi Madina. Allah madaukakin sarki sai ya ba su izini cewa lallai yanzu su rama wannan zaluncin da aka musu. Allah ya ce uzina lilladina yuqataluna, lallai waɗanda wato ake kashe su Allah ya musu uzi, ya musu izini, Allah ya ba su dama bi annahum zulimu, cewa an zalunce su, dan haka su tashi su rama. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, Allah mai iko ne akan taimaka musu. To da haka ne sai ya zama mu'minai sun tashi sun nemi haƙƙinsu na abin da aka musu na zalunci. To Allah ya ce duk wanda aka zalunce shi ya tashi ya nemi taimako domin ya nemo wannan haƙƙi nasa da aka zalunta, to wannan baka da wani hanya da zaka ma'ana ganin laifinsu ko a kama su ko wani abu, a laifi aka musu suka rama. Allah ya ce inna masabilu, laifi dai yana kan wanda alladhina yazlimuna an-nas, su masu zaluntan mutane, su ne waɗannan za a iya kama su a hukunta su, kuma su ne za a samu damar bibiyansu da ƙwato haƙƙin wasu a kansu, su masu zaluntar mutane, sannan masu wuce iyaka a doron ƙasa bighairil haqqi, ba tare da gaskiya ba. Allah ya ce ula'ika, waɗannan su ne azaba mai raɗaɗi take kansu, Allah ya tsare. To sai Allah ya bada wato mafita, ko ya bada abin da ya fi haka alkhairi, ya ce walaman sabara, amma duk wanda ya haƙuri bayan an zalunce shi ɗin, wa ghafara, kuma ya sitirta, ya lulluɓe, ya yafe, bai fito ya nema ɗin ba, ya bar wanda ya yi shi da Allah ɗin, Allah ya ce inna zalika lamin azmil umur, lallai wannan yana cikin al'amura mafi girma, al'amuran da suka fi kowane al'amari girma shine haƙuri, domin ba ƙaramin mai himma ba ne za a ce ya yi haƙuri, ba ƙaramin abu ba ne a ce yau wani ya zo ya same ka a cikin mutane ya kwaɗa maka mare ka yi haƙuri, wannan sai mai babban al'amari. Ko na ganin ba kowa ba ne yanzu a mare shi ya yi shuru, sai ce gare ya rama. Kuma musamman ma a ce wanda ya ma ɗin kana da iko a kansa ko kafi ƙarfinsa, sai ya dake ka ko ya ƙwace ma wani haƙƙi naka, to kaga ba kowa ba ne zai iya wannan juriyar. Wani sai ya ce ai wani ban ƙyale shi ba, ai yana min na masa, sai na kasa haƙura. To kaga ba kowa ba ne zai iya haƙuri, shi yasa Allah ya ce inna zalika, ai inna sabra, shi haƙuri, la min azmil umur, yana daga cikin al'amura mafi girma. Allah ya ce wa man yudlil, wanda Allah ya batar da shi, kuma wannan bai da wani wanda zai shiryar da shi, wani mataimaki. Kuma a ranar tashin alkiyama, to Allah ya ce za ka ga azzalimai da dukkan irin nau'o'insu na zalunci, sawa'un daga zalunci na shirka ne ko zaluntan kai ne ko zaluntan wani ne, Allah ya ce za ka gansu ranar tashin alkiyama, matuƙar ba su tuba a duniya ba suka tashi da wannan zalunci. Lamma ra'awul azaba, lokacin da suka ga azabar Allah da ya yi tanadi ga masu zalunci, za su dinga cewa hal ila maraddin min sabil, shin akwai hanyar da za mu yi mu maida haƙoƙin da muka karɓa na mutane ko zaluncin da muka yi, ko kuma ma su dinga cewa shin akwai hanya da za mu yi mu koma duniya don mu biya mutane wannan haƙƙin nasu na zalunci. Abinda za su dinga faɗa kenan, kuma babu ita. Shi yasa zai zo cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya san cewa yana da haƙƙi na wani a wuyarsa, cewa to lallai ya biya shi tun a yau, domin kar a kai ranar da babu kwabo, babu taro, ba wani abin da zai amfane ka a wannan ranar sai ayyukanka. Don haka za a kwashe ayyukanka a ba wasu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da wani haƙƙi na wani a wuyarsa, to lallai ya yi ƙoƙari ya bayar da wannan haƙƙin tun ana nan duniya, ba sai an tafi lahira ba. Daman lahira ai ba a tafiya da komai ai. To kaga ko in baka tafi da komai ba, in aka je aka ce ka biya, da me za ka biya? Da wannan abun guda ɗaya da ka tafi da shi, shi ne aikinka, da shi za ka biya, shi ne kaɗai abin da ka tafi da shi ai. Inda ko riga mutum ba ya tafiya da ita, ko? To kaga in baka tafi da komai ba, da me za ka biya? Kuma a ranar ba kowa ba ne zai iya ka ce mishi ya yi haƙuri ya haƙura, shi ma yana ta kanshi ne, da haka yana neman abin da za ka ba shi ne, shi ma ya yi gaba. kila shi ma ya kwaso na wani. Da haka haka za a yi ta bibiya, rana ce da kowa zai dinga bin kowa sai wanda Allah ya tsare shi. To lallai wannan yana nuna zalunci abu ne wanda yake mai girma kuma mafi muni. To amma dai kamar yanda Allah madaukakin sarki ya nuni wanda aka zalunce shi ya hakuri ya fa alkhairi, shine kamar yanda ya tabbata cikin wani hadisi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Bakar radiyallahu anhu yake cewa babu wani bawa da za a zalunce shi zalunci ko mi kankancinsa sai ya yi hakuri a kai ya bar ma Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi da taimakon. A zalunce ka kai hakuri to sai Allah ya kawo ma mafita sai Allah ya ɗaukake ka. Qala babu zulmi zulumatun yawmal qiyama, babun shi zalunci wato duhu ne mai tarin yawa ko dubbai ne mai tarin yawa ranar tashin alkiyama. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana ahmadu ibn yunus qala haddathana abdul aziz ibn al majishun qala akhbarana abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu qala adh-dhulmu dhulumatun yawm alqiyama, cewa shi fa zalunci da kuke gani duhu ne mai tarin yawa ranar tashin alkiyama ga wanda ya zalunci. To kaga rana ce da kowa yake so ya ga ya samu haske kuma ya samu kyakkyawan sakamako, amma a ce mutum ya tashi cikin duhu to wannan babban hasara ce. Yasa dai daga cikin manya-manyan malamai Ibn al-Jawzi yana nasiha yake cewa adh-dhulmu yashtamilu ala ma'siyatayn, shi fa zalunci ya kunshi sabo ne kashi biyu, ya kunshi sabo kashi biyu. Na farko yace akhzu malil ghayri bighayri haqqi, in na dukiya ne kwace dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba. Na biyu yace wa mubarazatu rabbi bil mukhalafa, kai fito na fito da Allah ne da saba masa, domin Allah yace kar ai kai kuma sai kai kamar kana fito na fito ne da Allah. Da haka yace wal ma'siyatu fihi ashaddu min ghayriha, da haka sabo a cikin zalunci ya fi tsanani fiye da sabo a cikin wani abu. Yanzu ka saba ma Allah da wani abu daban, misali a ce yanzu mutum ya Allah ya tsare mutum ko ya sha giya ko ya yi caca ko wani abu, wani ya fi mishi sauƙi a kan ya zalunci haƙƙin wani, domin haƙƙin Allah Allah ana ginin shi ne akan sauƙi da yafiya. Allah yakan iya yafe ma bawansa, amma sanin ka ne cewa mutum ko bashi yake binka ba zai kyale ka ba, ba kowa kake yake binka bashi zai ce ma ka je ya bari ba. Bal dan adam sai ka mishi abu ma ya ce a ina sane da abin da kama har yanzu ban manta ba, ko bayan shekara nawa ya ce ka tuna lokaci kaza abin da ka taba mun, zai ce to ni ban hakura. Amma Allah madaukakin sarki sai ka saba mishi so dari ma ya yafe masa, sai kai babban laifi mutum ya yi shirka da Allah ya tuba kuma Allah ya yafe masa. Amma dan adam koda zaka zo ka nuna nadamar ka zai ce a bai wannan tuban ku rege ne abin da zai gaya maki ko kai ma ka saki. Wani kuma da hakurin duniya da aka bashi ma ba zai hakura ba, ce shi haƙƙin nan fa ka bashi ba zai iya kyale ma ba. Don haka Malam Ibn al-Jawzi yake cewa ya fi girma, domin ya ce li annahu la yaqa'u ghaliban, mafi yawanci zalunci in ka ga ya auku yana aukuwa ne a kan wanda yake da rauni, wanda aka fi ƙarfinsa, ba a zalunta wanda yake da ƙarfi. Da yawa in ka ga an zalunci mutum to ba ya da ƙarfi ne, an kana da ƙarfi ba za a danne ka ba. Da haka sai ka ga mai rauni ne ake zaluntan shi a mafi yawancin lokuta, wanda ba zai iya taimakon kansa ba. Yace kuma shi zalunci mafarin shi daga cikin zuciya ne, idan zuciya ta yi duhu to sai ka ga ta koma tana zalunci ba ta ganin komai. Yace domin kuwa da a ce zuciya za ta haskaka da haske irin na shari'a na Allah madaukakin sarki, to wannan hasken zai hana ta zalunci. Yana nufin kenan duhun nan akwai duhun zuciya, ma'ana zuciyar ba ta ganin wani abu, shi yasa wani ko da zai zalunce ka ma bai damu ba, saboda zuciyar babu wani haske a ciki. Da haka ya ce a yayin da masu tsoron Allah suke kai kawo cikin haskensu wanda da shi ne suke samun, wato tsoron Allah shi ne dalilin tsoron Allah su, to sai kaga kuma azzalimai suna ta linkaya cikin wato tuhu saboda wannan kuma ba zai haifar musu da komai ba sai hasara da haka kaga zalunci ko anan aka tsaya an san cewa abu ne wanda yake ba mai kyau ba to ballanta har a zo a siffanta mutum da cewa mai yawan zalunci ne ko azzalimi ne kowa ne mai danna haƙƙin mutane ne kowa ne mai cin mutuncin mutane ne duk wannan fa yana cikin zalunci kowa ne in ka bari abinka ya shiga hannunsa to ka gama yawo duk akwai irin wannan cikin mutane ko in ka bari kuɗinka ya shiga hannun wani to wallahi ba zai fito ba sai dai ka bar shi da Allah to kaga wannan babban hasara ce kuma rayuwa cikin hatsari take a ce mutum yana cikin irin wannan dan duk al'amarin ba wai a nan duniya ba ne a gobe kiyama ne na tsaya gaban Allah kuma ba dawowa kuma ba abin da za a biya Allah ya tsare mu daga irin wannan mummunan hali kala babul ittiqai wal hadari min da'wati al mazluni babin kiyayewa da taka tsantsan wajen addu'ar wanda aka zalunta ma'ana duk mutumin da aka zalunce shi to lallai ka kiyaye kar ka bari ya ma addu'a domin addu'ar wanda aka zalunta tana cikin addu'o'in da Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna cikin addu'o'in da Allah bai mai da su wasu addu'o'i ne guda uku da duk in aka yi su sai Allah ya amsa su yace salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku babu makawa ana amsa su na farko yace da'awatul mazlum wanda aka zalunce shi in har ya roƙi Allah madaukakin sarki to wallahi sai Allah ya amsa masa sannan kuma da'watu alwalidi liwaladihi ko ala waladihi addu'ar uba ya ma ɗansa addu'a wannan ba makawa sai Allah ya amsa ta ko ta alkhairi ce ko mummuna ce wa da'watul musafir da addu'ar mutumin da yake matafi yana kan hanya ya roƙi Allah to Allah sai ya amsa masa to wanda aka zalunta shine yafi girma a cikin su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana cewa wallahi sai na taimake shi koda wani lokaci ne ko in dai zai haƙuri to sai Allah ya fito da haƙƙin sa daga wanda ya zalunce shi yasa mutum ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunta mutum ka zalunce shi yace kaje zan roƙi Allah Allah ya karɓa min haƙƙina wani zai ce aje a yi ta ne to kuma sai kaga Allah madaukakin sarki ya tashi kama shi ta yanda baya tsammani sai Allah ya fito ma da wani abu karasa ta ina ne damuwar in ka tuna ya ce ashe wani baƙina a ko wani da na taɓa zaluntar sa ana cewa lokacin da Hajjaj ya zo zai mutu Hajjaj ibn Yusuf wannan shugaba wanda ya ta kashe mutane dama ƙarshen fafatawar shi da ɗaya daga cikin magabata ne shine Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas suka yi ta kai kawo suna jayayya shi Sa'id ibn Jubair dama ya ce tunda aka kawo shi gaban Hajjaj ya san mutuwa zai da haka ya ce ya san mutuwa zai dan haka da shirin sa ya zo sun yi ta jayayya da shi Hajjaj yana ce mishi yanzu abin da kake ganin ina yi akan daidai ne ko ba akan daidai ba ya ce aini na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi idza salat ce jinin musulmi bai halatta zai da ɗayan abu uku ni kuma ko ɗaya ban yi a ciki ba ya ce kana da jayayya da yawa ya ce zan kashe ka ya ce in ka kashe ni wannan ƙaddara Allah ce Allah ya kai za ka kashe ni haka suka yi ta yi in ya kawo wannan ya kawo wannan mafita in ya kawo wannan ya kawo wannan mafita har a ƙarshe lokacin da aka kwantar da shi zai tara wuyarsa sai ya ce a kwantar da shi ya fuskanci aljibda shi malamin kenan sai Hajjaj ya ce ku juya bayan shi ya kalli mafaɗin rana sai ya ce ai Allah ya ce fa aina matu wallo ka san mawaju wallan ana dai inda ya fito yana toshe shi da hujja to a ƙarshe da yake ce masa ya ce ina tabbatar ma daga kaina ba za ka ƙara kashe wani ba kuma haka ya faru to lokacin da ya zo yana jinya yana kwance sai ya samu irin shan jiki ɗin nan hannunsa gefen jikin shi gaba ɗaya ya zama baya motsi sai yake cewa in ya rufe ido sai a ga yana zabura yace wallahi da ya rufe ido sai ya ga Sa'id ibn Jubair din nan ya zo da makami zai soke shi sai ya razana shi wanda ya kashe kuma shi ya kashe shi to haka nan kuma yake cewa wallahi hannun shi da baya ciwo hannun shi da baya ciwo lafiyayyen idan aka daura tsakuwa sai ya ji kamar duk duniya aka daura masa akai wancan kuma baya jin komai a kansa yace ina ganin addu'ar ba Allah nan ne ta hau kai kuma daga kanshi bai ƙara kashe wani ba to kaga ya zalunce shi ne Allah madaukakin sarki kuma ya amsa addu'ar da ya masa dan haka kar ka zalunci mutum baka san wani inda zai tsaya ba in wani ya kyale ka to wani fa zai ce zai nemi haƙƙinsa a wajen Allah madaukakin sarki haka duk abin da ka masa zai ce yana nema a wajen Allah to ka kiyaye ranar da za a ce wani yana hada ka da Allah akan haƙƙinsa domin Allah ya yi alƙawarin sai ya amsa wannan addu'a قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتك دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Mu'az ibn Jabal sahabinsa zuwa yankin kasar Yaman akan yaje yayi da'awa ya kira su zuwa ga Allah sai yake ce masa daga cikin wasiyar da ya masa yace ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah wannan fa annabin Allah yake gaya masa sahabinsa haka ka kiyaye mutumin da zaka zalunce shi ya ce ya haɗa ka da Allah domin Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓar masa haƙƙinsa a wannan maganganu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Mu'az lokacin da ya tura mishi zuwa Yaman domin ya mishi magana akan cewa zai karɓi zakka to amma a zakka ɗin sai ya ce wa iyyaka wa kara'ima amwalihim ya ce ina ma ka shaidi ka nisanci dukiyarsu wacce take mafi ƙima a wajensu kar ka taɓa ta domin wallahi in ka taɓa wannan dukiyar to lallai addu'a ce ta wanda aka zalunta a lokacin yake cewa ittaqi da'watal mansur ka kiyaye dukiyar wanda aka zalunce shi yanzu da yawa masu bibiyan musamman ka ce masu karɓan haraji da sauransu ya rayuwarsu take ƙarewa ai rayuwa ta ƙare babu alkhairi a karɓi wannan a danna wannan a yi wannan a yi wannan zai ka ga rayuwa ta ƙare ana cikin wahala kuma duk abin da aka tara bai yi amfani ba saboda haƙoƙin mutane da haka mutum ya kiyaye abin da yake haƙƙi na wani ne qala rahimahullahu ta'ala babu man kanat lahu mazlamatun inda rajuli fa hallalaha lahu hal yubayyinu mazlamatahu babin mutumin da ya zama yana da wani haƙƙi a wuyan wani mutum sai ya zama wannan mutumin kuma ya biya sa wannan haƙƙin nasa ko shi wanda yake bin haƙƙi ya yafe to shin sai ya bayyana cewa ga abin da ya yafe din ko shi din sai ya bayyana ga haƙƙin da yake bi a wuyan wani qala haddathana adamu ibnu abi iyas qala haddathana ibnu abi dhi'bin qala haddathana sa'idun al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه أولا حديث من قال الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى duk wanda yake da wani zalunci ko wani haƙƙi na ɗan uwansa sawa'un cin mutunci ne kaga shi ma zalunci ne dan haka zalunci ba yayi a dukiya ya takaita ba ba a dukiya bane kawai ya shiga duk wani haƙoƙi da ake gani yanzu misali wani sai ka ga mai mashin ko mai mota sai ya buge wani ya gudu wannan zalunci ne ranar tashin alƙiyama sai ya biya wannan haƙi ya buge ya gudu to in kuma wannan wanda ka buge shi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah in an yi dace a lokacin Allah ya amsa addu'a zai ka ga ya ji ya faɗi a gaba yana faruwa da yawa a ce ya gudu ya je kuma ya faɗi a gaba duk yana faruwa ko ya je ya sake buge wani kuma Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da wani zalunci na dan uwansa na min irdihi na mutuncinsa kenan cin mutuncin wani ko zagin wani ko aibanta wani ko duk wanda yana cikin zalunci to inda ma ne ya kawo maganar yanzu to idan mutun yana ka riga ka zage shi ko kai gibarsa sai ka je ka gaya masa wani na gibarka wannan shi ya fi wahala amma san da ka gaya masa ba wahala amma lokacin da zaka je ka biya haƙin da wahala ko to da wace fuska zai kalle ka amma hanya ce ta gyara ka wace malam dan Allah ina so mu gai mun gaisa mun yi komai na san ka san ni to amma fara na kaza na taba cewa kaza akan ka mutane nawa suke iya haka shi malam ibnu al-qayyim ma ya ce wanne yana cikin sharadin Allah ya karbi tubanka ka je ka same shi ka gaya masa yasa ake so mutum ya kiyaye harshensa yanzu wanda zai kalli wasu ko a wani bangare wani sai kaga ya kalli wasu ƴan majalisu ya ce ai duk barayi ne to wannan giba ne to yaushe za ka je ka same su ka gaya musu ko ana faɗa ko ba faɗa to me yasa ake faɗa in dai bata ma faɗan wahala ba bai kamata ta ma wahalan bata ma wahalan faɗa ba to bai kamata ta ma wahalan zuwa ka janye ta ba a to ai yanzu ma ka yi ɗaya in mutum ya yi rashin adalci sai ka je ka same shi ka ce wani baka yi adalci ba me ya rashin adalci talakawan ba sa sun suna adalci eh yanzu wani talakan ne zai je ya sai mai ya boye kai wani gari ko dan majalisa ne yake kaiwa yanzu talaka ne zai je can ƙauyen ya je ya siyo wake 300 da abin da ya zo ya ɓoye sai ya kai 1000 ko 700 ya siyar da azumi wannan dan majalisa ne yake wannan shi ya san yadda ake siyo wake a ɓoye saboda haka mutum dai ya kiyaye maganar bakinsa wannan zalunci ka kiyaye abin da yake bakinka shi ya sa yake da kyau mutum ya dinga auna maganar da zai yi in zai faɗe ta yaya kamar yaya faɗe ta kuma in ta fito ya za ta fito kuma me za ta haifar a haka bahaushe bai yi ƙarya ba da ya ce zance magana zarar gonu ce an gane ko shi kamar irin gidan nan da ake da zana aka kife shi irin na ƙauye din nan in ka jejjera ka ɗaure su duk wanda ka zara guda ɗaya ba zai koma ba ko tsintsiya ce yanzu wannan ka zara guda ɗaya ka mayar da ita da ƙyar za ta koma haka in ka jawo ma kanka to Ibn al-Qayyim ya ce daga sharaɗin Allah ya karɓi tubarka sai ka samu wanda ka gaya masa wannan maganar ka ce wani na faɗi kaza ka yaɗe mu ai haɗa mu da aiki ya eh bai da za ka gan shi ka gaya mashi don haka tun farko dai maganin kara kuma kara fara in ka san ba za ka iya ba to ka kyale maganar kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wani ya kul au shi kenan in dai ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru kuma ba a ce ka faɗi zaluncin mutum ba ba a ce ka faɗa ba sai ka gyara kai ma ka duba naka kuma wani zai ce to ai laifi ake dole a faɗa to kai ba ka yi to wallahi duk ɗayan mu in aka ɗauke shi aka auna sai ka same shi nan da can yana da irin nashi zalunci ba wanda zai kubuta ba wanda zai kubuta don haka ka daina kallon wasu ka dinga take kanka kuma kana kallon na wasu haka babban abu dai mutum ya kiyaye shi yasa wata rana manzo Allah sai ya sake gaya ma Mu'az din ai yake cewa ya Mu'az yake cewa a kuffa alaika hadha yace ka rike wannan sai nuna masa harshensa yake cewa to in mun rike harshenmu da me za mu yi magana yake cewa to me ke kai mutane cikin wutar jahannama in ba abin da harshen yake girbarwa ba ai harshe shi yake kai mutane zuwa ga halaka Fir'auna me kai shi zuwa ga halaka harshensa da zuciyarsa yace ana rabbukumul a'la da harshensa ya faɗa ce ni ne ubangijinku ba ku da wani ubangiji kowa bayana Abu Lahab me kai shi har Allah ya saukar da sura akansa abin da ya furta a harshen sai ya ce tabban laka ya Muhammad ai ta riga ta wuce ta kare amma surar da Allah ya la'ance shi har kiyamu za ana karanta ta tabbata da abi lahabin wata ko ba za a shafe ta ba me ya jawo masa wannan inuwar harshensa yau da ya kame harshensa yayi hakuri da ba zai fada wannan abin nan din ba dan haka harshe shine yake kai mutane zuwa ga halaka to dan haka cin mutuncin wani yana da hatsari sosai kuma a dauke shi cewa zalunci ne yace au shay'in kuma wani irin abu ne da ka zalunci wani yace to fal yatahallalhu minhu al-yaw ba yana nufin yau ba yana nufin a duniya yayi kokari ya warware wannan zalunci tun kafin ranar da za a zo babu zinare babu azurfa ma'ana ba taro ba sisi domin ba wanda zaka bashi kuɗi in zaka kai mishi biliyan 1 a ranar tashin alkiyama wallahi ba zai karba ba bai bukata dan ba abin da zai da su dama ana amfani da su ne a duniya can lahira ba kuɗi ake bukata ba yauma la yanfa'u malun wala banun haka kuɗi ba su amfani a lahira saboda haka kuɗi amfanin su a nan duniya ne ga ma wanda ya amfani da su kenan haka kuɗi ba su amfani a lahira ko ka je da su ba za su ma amfani ba to manzo Allah yake ce mana lallai ka kiyaye ka ba da su tun kafin a zo wannan ranar wannan Allah ya kuna dinarun wala dinhamu yana nufin koda akwai su ma ba za su yi amfani ba yace idan yana da kyawawan ayyuka shi azzalimin kenan sai a dauka wato kyawawan ayyukansa gwargwadon zaluncinsa za a auna zaluncinka ya kai kimar shi ya kai nawa sai a ɗebo kaman salloli na shekara biyu daidai da girman zaluncin sai a ba wancan da ka zalunce shi haka nan wannan a ɗebo misali azumin da mutum ya yi na Ramadan ila a ce mutum ya yi shekara 60 yana azumin watan Ramadan ƙila shekara 40 ba nasa ba ne don ya zalunci mutane sai azumin shi zai zama shekara 20 ne kawai dan za in aka dauke ka to kamar aka ba wancan ana yi ana daukewa ai scaling shi zai sauka ai to idan scaling ya sauka kuma ga sunan wanda ya zalunta ba su kare ba suna jiran shi kuma suna jira a biya su to har sai kyawawan shi na alkhairi gaba ɗaya sun kare sai zama ba abin da zai biya su da shi to sai a fara dubawa a ce to kai na farko zo me ya abin da kake bi na wajensa ya ce mu ya min kaza to sai a duba a ce to kai kuma me kake nema ya ce wallahi kayan laifi na ya yi yawa sai a ce to a yanko daidai wannan a ɗaura ma wannan shi ya zalimi sai a ɗauko munanan ayyuka ana ɗaura masa domin kyawawan ayyukan sun ƙare mu daina ganin aikinmu na da yawa wallahi bai da yawa wai kana ganin cewa a'a kayi wannan ka dinga roduwa da shi kayi haji so kaza kayi umara so kaza kayi sadaka ka gina masallaci ka gina makaranta ka taimaki marayu wallahi aiki ne amma bai da yawa sai dai rahmar Allah duk abin da ka tara na aiki inda za a zo a auna shi bai taka kara kariya ba a shi yasa yake karewa din nan shi yasa in an tsaya in akwai zalunci sai kaga aikin bai je ko ina ba sai a kwashi idan aka kwashi aka ba masu haƙƙi haƙoƙinsu in yayi sa'a ya tsira da sauran 'yan ayyukansa in bai yi sa'a ba ayyukan za su ƙare wanda ya zalunta suna nan da yawa dan ba mutum ɗaya ba ne ƙila to daga nan fa sai a fara auka masa wannan ayyuka ɗin shine ya ce wa in lam takullahu hasanatun in kyawawan ayyukansa sun ƙare to sai a ɗauko sayyi'ati sahibihi wancan munanan ayyukan wancan ɗin sai a ɗaura masa kuma wannan ba wai yana nufin cewa da Allah ya ce la taziru waziratun wizra ukhra ba bai ci karo da wannan hadisin ba shi ba wai haka kawai aka ɗebo aka ɗaura mishi ba shi ya ja makansa da haka ba nauyin wani ya sauke ba haƙƙin mutane ne aka maida musu to kaga wannan hadisin gaskiya yana akwai tsoratarwa sosai a ciki musamman ga masu cin haƙƙin mutane masu zaluntan mutane kuma zalunci ko da habbatu khardal ko da ce ƙwayar acca ne shi abinda za ka kwatanta shi da habbatu khardal kana iya riƙe ƙwayar acca guda ɗaya dan ita ce abinda za a ce mafi ƙarancin hatsi ko ila shi ne acca to ƙwaya ɗaya ta acca in ka zo da ita na zalunci sai Allah ya karba kuma sai an mayar ma da mai shi inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah bai zalunci قال باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه باب idan har wato ya 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 biya sa haƙƙin sa ai ba akwai wani hadisi sai kala Abu Abdullah wannan yana bayani ne akan sanadin ne cikin wanda suka rawaito hadisin kala Abu Abdullah shine Imam al-Bukhari yace kala Isma'il ibn Abi Uwais innama summi al-Maqburi a cikin sanadin za ku ga haddathana Sa'id al-Maqburi ko daga makabarta kenan me yasa aka danganta shi da makabarta saboda yana aiki a makabarta a yace li annahu kana yanzilu nahiyatal maqabir gidan shi kusa da makabarta ne kaga kina shi al-maqbul qala abu abdullah wa sa'id al-maqburi huwa maula bani layth wa huwa sa'id ibn abi sa'id wa ismu abi sa'id kaysan yana bayani ne akan wani ya zai tambaya to wai wannan Sa'id al-Maqburi din me yasa aka kira shi Sa'id al-Maqburi ko sai to shi saboda yana zama kusa da makabarta ne sai aka raba shi da wannan ko kaman wani da ake kiran shi Nu'aym al-Mujannir al-Mujannir mai daukan garwashi haka aka kira shi in ka dauka fasara haka ne mai garwashi yanzu wani ba zai so a kwatar a siffanta shi da cewa a raba shi da garwashi ba a to amma shi abin da yasa aka raba shi da haka yana daukan garwashi sai ya sa turare sai ya dinga wato sawa a cikin masallaci sai aka kira shi al-mujammir mai sanya turare a masallaci to duk irin wannan malamai suka yi bayani dan ka gane waye wannan waye wannan waye wannan da haka babin cewa idan ka yafe ko kuma idan ka ba da haƙƙin ko in shi wanda ake bin haƙƙin ya ce ya janye ko kuma in kai ka biya sa haƙƙin to ba maganar komawa kuma in gane ko ko misali ya ce to na yafe maka wannan haƙƙin to ba maganar da ya ce to haƙƙin da ya ce na yafe ma ban yafe ba kuma a'a ta riga ta tafi kenan ba maganar a dawo baya qala haddathana muhammadun qala akhbarana abdullahi qala akhbarana hisham ibn urwata an abihi an aisha radiyallahu anha ai fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban qalat ar-rajulu takunu indahu al-mar'atu laysa bimustakfirin minha yuridu an yufariqaha fa taqulu aj'aluka min sha'ani fi illin fa nazalat hadhihi al-aya duk da yake wannan ayar wasu suna ganin ba ta da alaka da wannan babu amma dai magana ne na haƙi nana Aisha radiyallahu anha take cewa a wannan ayar da Allah ya ce wa in imra'atun kuma wata mace fara kowace irin mace ce ana kiran mace imra'a idan ta girma khafat min ba'liha ta ji tsoron mijinta ta ji tsoron nushuzan ma'ana zai bauɗe mata ma'ana baya ba yana so yana kuntata mata aw i'radan ko yana dauke kai bai damu da ita ba bai kulawa da ita kasuwar lokacin haka ne zamantakewa sai ga mutum yana da mata amma tana nan a rataye ba ta san ita mata bace ko ba mata bace ya shigo gidan ko da ita ko ba ita shi ba ruwan shi ko amma ta zo ta yi wani abu bai gani ba ko duk abin da ta yi laifi ne da haka wannan matakai ne ko take-take ne na cewa fa ya kosa ko kuma ba akan maza ba su ma mata ana samu haka da abin da ka zo kai ita ma da kai da banza duk ɗaya ne ka fita ta fita ka ce ta yi ta yi ka ce ta yi ta ƙi su ma suna yi ko mazan ma suna yi don namijin misali Allah ya jarabe shi musamman a ce yana da iyalai fiye da ɗaya to in Allah ya jarabe shi sai kaga ya karkata gefe sai zama gefe ɗayan da su da ba ruwan shi da su ba kulawa ba wani abu duk abin da suka yi ma baya gani to idan mace ta fara take-take duk abin da ta yi ta ga cewa bai kula ba baya kulawa yana kokarin kauce mata to sai Allah ya ce idan mace ta hangi haka ayar har zuwa ƙarshe Allah ya ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi su zo su yi sulhu a ji menene abin amma kar abu ya ci gaba da haka domin zai zama akwai zalunci ga bangare daya to sina na Aisha take cewa ai dalilin wannan ayar mutum ne mace ta karkashin sa amma kuma fa shi bai damu da ita ba kuma ma hasali ma yana so ya rabu da ita ne shi yasa sai ta fito da wasu kananan matsaloli nan da can ita kuma matar sai ta ce to ni na sa ma al'amari na yana hannunka duk abin da ka zo ka yi a kaina shine aj'aluka min sha'ani fi hillin ni na bar ka duk abin da ka so ka yi to sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce ba haka za a yi ba a dai zo a yi su kar ta ce a duk abin da ka yi an ga duk abin da ka yi ai kuma zai zalunce ta to shine malam ya kawo wannan hadisin kaman wani nau'i ne na wato abin da ya shafi wato wannan wasu suna cewa kul'i ne idan aka yi kul'i ma'ana mace in ta fahimci haka to tana iya cewa bawan Allah ina ganin zaman nan ba zai yi ba a sauƙaƙe mai ko? To idan mace ta ce a sauƙaƙe mata to ita ce za ta biya kuma fansa ai ta ce ita ta gaji da zaman nan don haka ya sake ta ya rabu da ita to sai ta biya fansa na wato abin da ake bayarwa shine na fidya ko? Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi sai ta bada wani abu amma a gaban alkali ba shi da ita ba dan ai komai da ka'ida kar a koma kuma ana cewa ai haka akai ba haka akai ba aje gaban alkali wancan ba ta ce ita ba ta yi me dalilin ta ga dalilai na ga dalilai na ba zan iya ba to shikenan aka yi haka sai ce to zaki ya mayar masa da sadakin sa ko wani abu kwatankwacin sa sai ta ce zan mayar sai ta mayar masa shikenan sai ai kul'i to an yi kul'i shikenan an fasa aure to in aka yi wannan hukuncin za ta iya dawowa ta ce alkali na janye wannan maganar an yi saki ai ya sauka ba maganar dawowa kuma ba maganar a dawowa ce kuma an fasa an janye in aka riga aka zartar da shi ba wani red line ne ko in ka riga ka wuce traffic light wannan wutar da aka sa ja ce ka ketara ta to ba za ka yi riba ba ko in dai akwai doka a ƙasar in ka samu akwai abin nan traffic a wajen kaman ƙasashen da suke da doka kana ƙetarewa ba magana riba ba magana na dawo ka riga ka ƙetare doka ta hau kanka yasa ƙasashen da suke da ci gaba ya sa wata yar kyamara a jikin wannan abin kana ƙetara sai ta maɗas to shikenan ta shigar da kai cikin kayi laifi haka kana zuwa sai a ce ana cin ka tarar ka ƙetara fitila da ko kayi riba ma wannan ba ta da amfani ba maganar a dawo baya almuhim ya kawo ma wannan babin akan abin da ya shafi ma'ana kamar nau'i ne na zalunci ma'ana ka ajiye mata ya zama baka komai da ita ko kuma ka kosa yanzu Allah yake cewa fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka kada ku yi ta bin hanyoyi yayi nan ta fito ta nan wata ta yi ta bin shi ma amma ya ce ina in ta yi wannan ya fito da wani abin ta gefe in ta yi wannan ya fito da wani abin ta gefe wani ya riga ya bauɗe ba a ɗora shi a kan hanya in duk duniya za su taru da waliyin shi da waliyin ta a ce waye to zai fito da wata tsiyar kuma saboda da ku muke magana shi yasa amma su ma da su ne su ma za a biya musu haka amma yanzu da ku ne da haka wani haka yake duk yanda ka yi da shi in dai ya ji ya kosan nan to ba abin da zai ba wani abin da zai na gyara to shikenan sai a je ga hanyar gyara ya yi sulhu in sulhu ya ki Allah ya ce wa sulhu khair in sulhun ya ki shikenan Allah yake cewa ba zai ci kowa arzikinsa zai ci sai je kowa ya kama gabansa kowa da rabansa qala rahimahullahu ta'ala babun idza adina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kam huwa cewa idan ya masa izini wanda ya yi zaluncin sai wanda aka zalunta ya ce to ni na baka dama na warware ma amma kuma abin da ka zalunce ni nan duk abin da ka samu ka kawo ma'ana bai iyakance masa ba misali yanzu a ce ya ci masa fili, filin nan idan an kimanta shi ya kai misali 500,000, sai daga baya shi aka ba hanyoyi ya zo ya yi nadama shi wanda ya yi zalunci, amma ya riga ya zalunci, wani wannan nasan haƙƙinka ne, amma abin da ya faru ya faru, kai hakuri, ya ce a'a na kyale ka, amma je ka duk abin da ka samu a ciki kawo mu, ya ga samu duk abin da ya samu ka kawo mu, ba na da iyakance masa ba, ko ya ce ga iyaka abin da nake so ba, to wannan babu laifi a ci, yana ganin babu laifi, shi yasa Imamul Bukhari ya kawo wannan babu, a ya kawo wani hadisi shine hadisin Sahal ibn Sa'd قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوتي بنصيبي منك احدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي wani yana nuna fiqhun Imamul Bukhari rahimahullah, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da abin sha, nono ne aka kawo masa, kuma tare da shi akwai mutane da yawa, gefen damansa akwai, gefen hagunsa ma akwai, a gefen damansa sai ya zamanto cewa wato yaro ne karami, gefen hagunsa kuma dattawa ne, to kuma a ka'ida shine ka gabatar da wanda yake dama, to kuma amma akwai inda aka ce kuma a fifita na gaba ko, to amma a wannan wajen kuma na gaban yana nan za a fifita shi, amma kuma sai ya zama akwai wani wanda yake bai kai su ba, amma kuma shi ya fi cancanta, shi yake gefen dama da shi ya kamata a fara, kamar yanzu wani lokacin an zo taron walima ko taron abinci, gashi dai kowa da kowa yana zaune, ya ce ku bari a fara da manya ko, to wannan ba shi bane ka'ida, ka'ida in akwai zama dama da hagu ake a fara da na dama, ko da ƙanana ne a dama, in gane ko, amma kaga a irin al'adance na ƙasar nan kuma kowane ɓangare na abin nan na ƙabilu, ko Hausawa ne ko Inyamurai ne ko Yarbawa ne ko ai, duk wanda aka yace a fara da manya ko, haka ake cewa ko, wannan ba shi bane ka'ida, ka'ida idan zaman akwai hagu akwai dama, akwai yan hagu akwai yan dama, to da yan dama ake farawa ko su ne ƙanana kafin a je kan yan hagu, sannan idan akwai gaba akwai baya sai a fara da yan gaba kafin a ce baya, amma a cuɗanya ake kowa da kowa haka, sai a ce to ku bari mu fara gabatar da magabata, to wannan shine abin da yafi, amma ba wai ko da yaushe za a ce a fara da manya ba ko, to sai ya tambaye shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ya nuna mana yanda tsarin yake, tunda yaron shi yake gefen dama, sai yace ka ba da dama in fara ba waɗannan, ce ka ba da dama, kaga duk wannan kiyaye abin nan kar a danne masa mene haƙƙinsa, ce ka ba ni dama in fara da waɗannan, to inda matsalar take shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abin ya sha ne, kamar a kofi ya sha, to kuma in ya bayar kowa ma sawa a baki zai yi ya sha, to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkace sa, don haka duk abin da ya taba albarka ne, to shi kuma yaron nan yana so bakinsa ya taba daidai inda bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara taba, baya son wani ya riga shi, shi ya fi so shi ya samu wannan albarkar kafin wani, a to ko kai ne aka ce za ka yarda wani ya fara, ga inda albarka take, bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tabawa, yace to kana so in fara gabatar da waɗannan, sai yace a'a, yace la wallahi, yace na rantse da Allah manzo Allah ban yarda ba, shi karamin yaro yace ban yarda ba, yace domin wallahi ni ba zan fifita wani da rabona na wajenka, ban yarda na fifita wani ba, da haka ni dai na fara sha, so sa sha daga bayana, ni na fara samu albarka kafin su samu, kamar yanzu ne a zo sahun gaba ranar Juma'a, a ce ga wani sarari za a shiga, ga babba ga yaro kuma a ce duk su shiga, to a nan kaga yaro in yana son lada da yawa, a ce malam na farga ka zuwa, haka ni zan shiga nan, ba za ka gane muhimmancin haka ba sai ka je Allah ya sa ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je ka ga yanda ake fada akan sahun gaba. Fada sosai ake akan sahun gaba. Kuwa ka ga yaro ba zai daba bai riga shi shiga ba. Haka idan cikin ayyuka na alkhairi ne ba maganar wani, kowa ya zo shi ma yayi. Ai tsira ake gasa ce ai. Wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun. Kana zo ka samu waje da wuri, waje mai kyau to ka zo da wuri. Kana son bayan liman to ka zo da wuri. Ko? Amma ka je can kana can ƙarshe. Sai can an zo zai ka zo duka tura mutane ka ce kai gaba kaje su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai ya tambayi wannan yaro sai ya ce a ni ban yarda ba, yaron ba kowa bane Ibnu Abbas. Ya ce ba kuma wanda yake gefen san na farkon shi Abubakar ne. Amma Ibnu Abbas shi bai duba wannan girman ba. Shi ya duba albarkar da zai samu ya ce gara na samu kukun dade da shi. Ko? A sun dade da shi tun kafin a haife sa. Haka su suna ta ɗiban albarka ya ce to wannan da ta zo ni wannan tawa ce. Da haka ni ma ku banni na samu tawa wannan rabona ne. Ya ce ƙala fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya sake abin a hannunsa. Don haka ya sha aka ba na gefensa har aka kewayo kansu. To kenan kaga yana nuna mana kauce ma zalunci kowane iri. Haka ko da a ce ƙaramin yaro ne, kar yau ƙaramin yaro ya dinga kuma yana da wani abu shi wanda yake ƙarami. Duk in abu ya shiga ƙwaƙwalwar shi bai cika fita ba. Wani in za ka shekara 100 kana durƙusawa da sanda sai ya tuna abin da ka masa yana ƙaramin nan ba zai manta ba. Sawa'un na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba, yace wannan mutumin ai ya taɓa min wani abu tun ina ƙarami. In abin kirki ne ba zai manta ba. Haka nan in zalunci ne wallahi ba zai manta ba. Ce wannan mutumin lokacin muna yara da ya shigo unguwa zana kowa yake. Da ya ga muna wasa sai ya bi mu gaba ɗaya ana manta. Ai ba a manta da wannan. Haka nan idan da ya dawo kasuwa yana ba su alawa to ko bayan shekara nawa ne ba za su manta ba. Ai baban nan mun daɗe fa tun muna yara yake mana kaza. Saboda haka kada mutum ya shiga haƙƙin kowaye ne. Haka shi zalunci ba yi da babba ba yi da yaro. Karka ce ai wannan yaro ne bai da wayo. Bara a danne shi bai yi ba. Da haka kowa ka ba shi haƙƙinsa. Wannan shi ne adalci. To za mu dakata a nan. Babi na gaba ya ce babu ismi man zalama shay'an min al'ar. Babin laifi ko saɓon wanda ya yi zalunci na ƙasa. Nan wannan ya shafi dillalai ne. Musamman masu harkar filaye. A zo a haɗa mutum biyar a fili ɗaya. Ko a sayar ma da fili ka je an ce ma a takarda 100 by 100 ne da ka je sai ka ga 40 by 80. Haka ne yake ko? Sai ka je sai ka ga an yanke ta nan. An mayar da shi ya zama ya yi wani bante ya yi shan bante da fa an ce ma cikakke ne. Amma da ka je sai ka ga ya ɗan yi wata kwana. Wani ya aka yi haka ai abin ne wato shi ma wannan da muka zo sai ya yi haka ake faɗa. To wannan akwai matsala. Sai zo su tsutsuke sai su sayar da hanya. To wannan akwai hatsari mai girma kuma babi ne abin tsoro. Ba za su gane haka ba sai sun san wahalar tono. An san yadda ake tono, gaga yadda masu rijiya suke tonon rijiya. Suna wahala ko kwana nawa ake ana tonon rijiya. To, wanda ya ci ƙasa gwargwadon iyaka abin da ya ce in ta kai fit ɗaya ne in fit biyu ne za a yanka masa iyaka wannan ranar tashi alƙiyama ya tona ta har ƙasan bakwai. Haka zai ta tono har sai ya kai ƙasa ta bakwai. To ba nan za ta tsaya ba. In ya kai ƙasa ta bakwai za a sa ya nannaɗo ta kuma ya dawo da ita sama. Don haka dillalan filaye sai su shirya. Akwai tono. Kuma ranar ba za a baka kayan aiki ba. Babu kayan aiki, ba kayan tono, da hannu za ka tona wannan. To wannan ko shi aka bar mu ta bar shi da aiki. Ko da a ce fa abin ɗan zili ne haka fa, iyaka wannan abin za a yanka ma ce ka tona shi. Kuma ba wai tono a abin nan mita ɗaya ko biyu ba, a'a har can ƙasa fa. Har ƙasan bakwai. Kuma an gama a ce shekara nawa zai yana tonon nan. Har sai an gama ma mutane hisabi ma bai gama wannan ba kamar yadda zai zo cikin hadisi. A to ta ina zai fara? Don haka kaga masu harkar filaye sai su shirya. Su shirya. Ba su kaɗai ba, wani ma zai sai filin da gangan an sayar masa ya ƙara. Akwai wanda ake sayar masa su ƙara.
wasu suna nan aga ga filinku ga iyaka can an jima kadan sai ka zo ka ga an shiga in kai magana ce dama haka abin yake shi yasa mutanen kauye sai ka ga an dan sa iyaka ko idan nan kasar ne sai ka ga an sa wata shuka ke rana din nan wanda wannan abin in ka saka shi yana da wahala ka canja mishi waje ko in kuma ka je ka samu mutanen kasa za su samu jima su saka ita ce in ka saka ta ko bayan shekara nawa ko ka kona ta sai ka zo ka ga abin nan dinta a kasa tushen ta yana nan amma wai dan ka zo ka yi gini wani zai gini a gaba zai zo ya kara gini a gaba in kuma shi ne cin filin ne dama asali in yana kusa da kai akwai itatuwa zai fara yanke itatuwa ne domin ice shi yake dan nuna alama wani lokaci to da zaran ka ji mutum ya fara yankan itacen kana da fili ka garza ya kaje ka duba filinka dan an jima kadan za a zo a shi ai icen nan da yake kan iyaka ba a gan shi ba duk ana yi ba mutum ya rantse ma da Allah da Annabi a duniyar nan ya san kasan nan zai shiga amma haka zai ci ta kuma duk wanda ya ci kasa sai ya mai da ita a sai ya mai da ita dan haka wannan shine babi da zai zo a gaba kaga shi ma zalunci wannan babi ne na zalunci ko yanzu gashi mai yayi wahalar nan ka je siyan mai a ce ma lita 350 320 misali eh an yadda na yadda zan siya 320 amma an matse ta in an zuba ma sai kaga abin da ka siya bai kai na 320 din ba haka ake ko ba ka je haka suke sai a matse ta wai ana matsa lita da haka sai kaga a 320 din nan zaka tara wani kuɗi ya cika ma tanki sai ka ninka shi kafin ka kai rabi kuma da gangan ake ba za a tashi gyaran wannan abin da ake zuba mai ba sai wahalar mai ta zo ana tabbaballe shi a canja nan a murda nan a kwance nan a motsa nan a ɗauko wani waya a saka a nan a ja a tatse shi duk haka ake yayi ko in ma masu nama ne a kasuwa su ma haka suke wannan selin a kwance shi a kwance shi a kwance shi sai a mishi wani dabara ta ga ƙasa ta yanda da ka sa nama kaɗan zai ja da yawa zai ja ma kuɗi da yawa wannan zalunci ne duk ba ana yi fa shi yasa idan Allah maɗaukakin sarki yana gallaza mana a cikin rayuwa muna jin ba daɗi a ce shugabanci ba daɗi a ce kaya sun yi tsada wallahi ba komai bane abin da muke yi duk abin da muke ne zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum Allah yace dandana musu ba'da alladhi amilu abin da suke aikatawa haka abin da muke aikatawa ne Allah yake dandana mana amma wannan kasa an ka kalle ta kasa ce mai albarka kasa ce mai arziki to amma fa ba a ce ribarsa saboda me saboda zalunci duk wani sako an ka taba sai kaga zalunci ko ina zai kaga zalunci ka shiga makarantu haka ne ka shiga kotuna haka ne ka shiga ma'aikatu ka shiga kasuwanni kai har masallatai ma lokacin sai ka shiga masallacin da ake zalunci a wasu ne za su yi banga-banga da sunan masallaci su yi ta cin kuɗi ba zalunci ba ne zalunci ne saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah ya raba mu da irin wannan hali Allah ya kare mu daga zalunci wanda suke yi kuma Allah ya shirya su Allah ya sa su daina su su ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.